This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24/41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad. Ko kuma ku kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Laden Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lale a wannan shirin na daren ranar Laraba 28 ga watan Oktoba. To, ko me yasa ba a hana ƴan Boko Haram ƙetarawa suna kai hari a jihar Difa ta Jamhuriyar Nijar ba?
Da yankin da suke babu sojin Najeriya ko daya bale a tarwatsa daga yankin.
Kungiyar Fulani ta miyatta Allah ta shiga rangadin sasanta Fulani da manoma saboda
Najeriya ƙasa ce ta kowace kabila, don haka babu yadda za a yi wata kabila ta ce wata ta tashi.
Hasali ma, maudu'inmu na yau na bayyana ra'ayi ne ta waya kan shin ko kuna ganin wannan rangadin da miyatta Allah ke yi zai kawo zaman lafiya, ko kuma kuna da wata shawarar? Kamar kullum, lambar da za ku kira mu ita ce 2-0-2-0-5-5-6-5-5. Akwai mu kuma tafa da shirin wasanni a taƙaice. Yanzu kam, sha labaran duniya.
Mawasare, assalamu alaikum. Sojojin Najeriya sun ce sun samu nasarar ƙwato mutane 338 da ƴan ƙungiyar Boko Haram suka riƙe. Wannan sanarwar dai ta fito daga bakin mai magana da yawan rundunar sojan kanar Sani Usman, wanda ya furta haka a jiya Talata. Ya ce sun samu nasarar hakan ne ko a wani harin da suka kaiwa dajin Sambisa, inda ‘yan kungiyar suka yi tunga a arewa maso gabashin Najeriya. Kanar Usman ya ce daga cikin adadin waɗanda aka ceto, 8 maza ne, 138 ɗinsu mata ne, kana 192 yara ne, kuma yanzu haka an kai su garin Mobi. Sai dai ga bisa dukkan alamu ba ‘yan matan nan na Chibok a cikinsu. Haka kuma a kanar Sani ya ce sun samu nasarar kashe ‘yan Boko Haram har su 30, kana sun samu damar kwace makamai daga hannunsu. Amma fa ko a ranar Juma'a ta gabata, sai da wasu da ake tuhuman ‘yan Boko Haram ne suka kashe mutane 42 a wani harin da suka kai wa masallatai a cikin garin Maiduguri, fadar gwamnatin jihar Borno.
Mahukuntan ƙasar Somalia sun ce ƙungiyar Al-Shabab ta samu damar riƙe wani jirgin saman ƙasar da ya faɗi yau ɗinnan a yammacin ƙasar. Majiya ta shaidawa muryar Amurka cewa jirgin da ke ɗauke da mutane 9-11 ya faɗi ne a kusa da inda ‘yan ƙungiyar ta Al-Shabab ke da sansaninsu a ƙauyen Umar da Gire. Sai dai kawo yanzu dai ba wani labari game da mutanen da ke cikin jirgin da makomarsu. Majiyar da ba ta son a ambace ta, ta ce jirgin na haya ne wanda ke aiki da wasu ‘yan kwangila da ke aiki a ƙasar ta Somalia da yaƙi ɗaiɗaita. Muƙaddashin kwamishinan ‘yan yankin gundumar Afoyege Abdullahi Hassan Abdi ya shaida muryar Amurka cewa jirgin na wato ya faɗi ne, wato jirgin na faɗuwa ne sai ‘yan ƙungiyar ta Al-Shabab suka kewaye shi kuma suka riƙe. Ya ce yanzu haka dai jirgin yana hannunsu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban jam'iyyar adawa na ƙasar Tanzania, Edward Lowassa, ya sa kafa ya tafi talida a sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka yi, yana cewa ba komai cikinsa sai maguɗi. Lowassa yana magana ne sa'ilin da yake wa taron manema labarai jawabi yau ɗin nan a babban birnin ƙasar, wato Dar es Salaam. Lowassa, wanda ba shi kaɗai ne ba, shi da sauran jam'iyyun adawa ne suka ce da farko jam'iyyun adawa ke kan gaba kafin ‘yan sanda su fatattaki mutane wajen jefa ƙuri'a a ranar Litinin. Kawo yanzu ba wani martani daga ɓangaren gwamnati ko kuma jam'iyyar CCM mai mulkin ƙasar. Sakamakon baya-bayan nan da aka bayyana yau ɗin nan ya nuna cewa Lowassa ne ke bin shugaban ƙasar mai ci John Magufuli da kashi 59, sai shi kuma Lowassa da ke binsa da kashi 49. Wannan sakamakon dai daga mazaɓo 184 daga cikin mazaɓo 264 ne a halin yanzu. Fatalida wannan zaben da Lwasai ya ƙara jefa matsayin zaben cikin rashin halin tabbas musamman ma idan aka yi la'akari da rusu zaben yankin Zanzibar.
Yan majalisar dokokin Amurka suna neman sanin nasara ko akasin haka da za a iya samu game da tattaunawar da za a iya yi game da matsayin siyasar ƙasar Siriya musamman idan aka yi la'akari da irin gibin da ke tsakanin Amurka da ra'ayin Rasha da Iran. Dan majalisa Senator Bob Corker ya ce abu ne mawuyaci a iya tantance idan aka iya wato idan aka yi la'akari da abinda ke ƙasa. Senator dai yana magana ne a wajen zaman da aka yi yau lokacin da ake sauraron muhimmancin batutuwa wato muhimman batutuwa game da rawar da Amurka da ƙasashen Afirka suke takawa ko Afirka ta tsakiyar ke takawa. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
A kokarin da take.
To kamar yadda aka ji a labaranmu na rana, wasu da ake kyautata zaton ƴan Boko Haram ne sun kai hari a ƙauyen Ala na jihar Difa a jamhuriyar Nijar, inda suka yi wa mutane 13 ciki har da wata mace yankan rago. To ɗazun nan wakilinmu Haruna Mamman Bako ya tuntuɓi wani jami'i a yankin mai suna Abdulrahman Kuroni wanda bai san a ambacin matsayin shi wanda ya tabbatar da wannan al'amarin kamar haka.
Waɗanda aka kashe farar hula ne ko kuma akwai masu rigar sarki ciki?
Waɗanda aka kashe duka farar hula ne da mace ɗaya cikin su babu soja ko ɗa guda daga cikin su kuma asalin su mutanen garin Beni na Ala.
To ta ina su waɗannan da ake zato ƴan ƙungiyar Boko Haram ne suka shigo har suka kawo garin?
Su mutanen nan sun shigo ne ta Najeriya ta yankin nan ƙaramar hukumar Mobar wanda take makwataka da jihar Difa. Inda ɗan Boko Haram suke da ikon yankin gabaki ɗaya, inda yankin da suke babu sojin Najeriya ko ɗaya bale a tarwatsa su daga yankin.
To waɗan suna cewa sun biyo ta ruwa ne ta koma dugu yannan suka abuka magarin.
Ai dama iyakar Nijar da Najeriya ta yankin ruwa ne tsawon kilomita 154 cikin ruwa ne iyakan yake ba bisa kwalta ba ne. Inda ba ko ina shi da iyaka an ba ruwa ba ne gada ne wurin nan to nan ruwa ne yake iyaka da Najeriya. Daga tsakanin Ala zuwa garuruwan da suke Najeriya.
To garin ana iya cewa kusan akwai wata bariki ko wani babban gari kusa gare shi?
To yankin ba wani barikin soja amma akwai wasu abubuwa da ake cema position gungu-gungu inda na soja suke. To da yake abubuwa ne ake yi da mutanen yankin ko balakwaiwansu ko masu ne mazaunan garin ko wasu abubuwa ne wanda suka shiga cikin Boko Haram. Duka sun san inda soja yake zama misali kowane metar 500 ana aje soji to sai cikin metar 250 ko 300 inda suka san ba soja ya shiga ko ta wurin su shigo ba tare da an sani ba. Ana gasunan sun zo ana cikin gudun nan ne kuma su uku ne kadai su ɗan Boko Haram kai suka samu sa'a suka halba sauran wancan duka yanka ne aka masu da wuka.
Haka kuma a gaida Haruna Bako sai kuma Najeriya inda kungiyar Fulani ta Miyetti Allah ta shiga ziyartar jihohi don sasanta Fulani makiyaya da abokan nan zaman su musamman ma manoma. Hassan Umar Tambuwal gare ka.
a kokarin da take yi na dinki baraka tsakanin makiyaya da manoma kabilar Yarbawa da Fulani shugabannin kungiyar Meti Allah kasa tun fara yin wani rangadi tare da yin taruruka da bangarorin da lamarin ya shafa shugaban kungiyar Meti Allah na Najeriya ne ya jagoranci taron da aka yi a Isayin dake jihar Oyo
sunana Muhammadu Kiro Ardon Zuru shugaban Meti Allah na kasa babban makasudin da ya kawo mu Isayin yau a Oyo State da matsalolin ke waro tsakanin al'umma Fulani da Yarbawa muka zo muka je Fatigi muka zo Kware State su ma muka zauna da su da shugabannin Hillani da Nanufawa bisa ga matsalolin da ke waruwa je kenan yau kuma muka zo Isayin saboda mu tare Hillani mu tabbatar musu da zaman su nan kudu kuma su zauna lahiya kuma su kira yara domin a zauna lahiya kuma shugabannin Yarbawa su ba su cikakken goyon baya da haɗin kai domin mi domin Najeriya ƙasa ce ta kowace kabila dan haka babu yadda za a yi wata kabila ta ce wata ta tashi shugabannin wannan kabila da aka ce su tashi ba su zo suka zagayo mutanen suka kwantar musu da hankali ba
wadanne irin matsaloli ne ke tsakanin wato makiyaya Fulani da Yarbawa
babban matsalolin da suka waru shine na farko dai kaga muna da matsala batun sata Olufalaye wannan matsala da ta waru mu kanmu abun bakin ciki ne ga mu domin Olufalaye shugaba ne na ƙasa ya jagoranci ƙasar nan a wasu bangarori na ƙasar nan daban-daban dan haka idan an ya samu matsala duk kabilan Najeriya dole ranta ya baci kuma ta nuna baci ranta wannan shi ya kawo wannan matsalolin suka zo suka ta maida abun wani dan zani to matsalolin nan sun kai mu na ko ina shine sa muka ce to bari mu zo mu zauna da al'umman mu gaba daya mu tabbatar mu cewa babu wannan magana ta cewa za su bar ƙasa kuma za su ba da haɗin kai kuma duk wani yaron dake cikin matsalolin dake shiga cikin waɗannan matsalolin to muna tabbacin za mu taru da mu da su mu yake shi
ba ga ganin cewa kun makara ga wannan taro da kuka yi da Fulani tun da Olufala an sake shi ma
a to ai ko an sake shi maganganun da suka biyo baya ai su ne ba wai sakin shi bane ai an kama waɗanda suka yi laihin
akwai wani shiri da ake yi na yi wa Fulani makiyaya register a matsayin ka na shugaban kungiyar Meti Allah na ƙasa yaya kuka ɗauki wannan shirin
a mu ba mu karɓe shi ba kuma ba mu yarda da shi ba domin me domin al'umma Fulani a Najeriya sun wuce mutanen da za a ce wani yanki ya musu register ba zai yiwu ba kuma ba za mu yarda ba kuma ba za mu ba da goyon baya ga wannan al'amari ba
shi ma wani shugaban manoma da ya halarci taron yace taron kan yayi amfani
sunana Isiaka Olayenka mukami na shi a general secretary na manoma Isiaka local government
yaya kaga wannan taro na yau
a taron da an kai kam taron ya zama taron kwarai kuma da ya zanna Muhammad ne manya kuma sun taro
to da wani sako za ka koma ma mutane ɗan uwanka ya riba da shi a gida
a sakon da zan ba su shine mu zama lahiya don zaman lahiya shi a komai
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
haka ne kuma a gaida na Tambuwal to kamar yadda kuka ji maudu'inmu na yau kan wannan ziyara ce wato shin kuna ganin wannan rangadin da Meti Allah ke yi zai kawo zaman lafiya ko kuna da wata shawara da za ku bayar amma kafin nan ga sahabu
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To ga wani malami daga Kwara ko muna jin ka.
To assalamu alaikum mai magana Bello Garba Dina mai Bulawus kala kala na Tifa Kwara daga Kwara a tarayyar Najeriya.
Muna saurari.
Gaskiya dangane da wannan ziyara da shugabannin Fulani suka kai a musamman ma da suka yi taro da Yarbawa da sauransu to abu ne mai muhimmanci kuma abu ne mai kyau. Dan babu abin shawa ka a samu haɗin kai. Wannan idan muka duba duk ɗan ƙasa guda muke kuma ba wani bambanci. To ya kamata a ce ana yin irin wannan taro domin a fahimci juna domin a zauna lafiya kuma muna fatar Allah ya sa wannan taro da suka yi Allah ya sa zai kawo zama lafiya a tsakanin manoma da Fulani da sauran dukkanin 'yan Najeriya wannan ita ce gudunmuwa ta na gode DOA.
To mun gode mai Bulawus bari mu kaɗa Adamawa ki kan layi a Adamawa. To da alamar malamin layinsa ya katse. To kamar yadda muka ce maudu'in mu na yau shine shin kuna ganin ziyarar da miyatta Allah ke kaiwa sassan Najeriya ko jihohin Najeriya inda take kokarin sasanta Fulani makiyaya da manoma da sauran abokan zaman Fulanin za ta haifar da da mai ido, ko kuma kuna ganin baya ga wannan ziyarar akwai wata shawara da kuke son ku bayar wacce kuke ganin ita ma za ta taimaka? To ga wani malami daga Wando, muna jin ka.
Wato wannan ziyara da Fulani suke gaskiya abun so ne, dan hadin kan ina da kyau su kuma da mun yarba gaskiya. Na ganin maganar cewa a kori Fulani daga jihohin su, da mun sun yi kuskure wajen fadar wannan magana. Saboda haka hakuri ya kamata su yi a sulhu, illa iyaka jami'an tsaro su dauki matakan tsaro na kirki, wanda yake in mu Fulani nan aka kama da laifi a yi mai hukunci, amma ba za a ce mu Fulani ne da kai mai laifi a kasar nan ba.
To watakila baka saurara ba cewa suka yi an ce lallai Fulani su tashi ba, watakila suna magana ne game da waɗanda aka same su da matsala, kamar yadda shi shugaban ya yi bayani cewa wasu sun kama ko falaye ko wani abu haka.
A labaran da kuka ba ka san ni ma abokin sauraron ku ne sosai. Saboda su ainihin kungiyar Yarbawa su ne suka ce ainihin Fulani za su koma bangaren da suka fito. A farkon labarin ne da muka jike
ya ba Fulani duka ba,
suna zargin cewa Fulani su suka sake ulu falaye.
Sun ce a musu a yi rijista, sun ce a yi rijista a san yan kasa yan ainihin Fulani Najeriya da waɗanda da baki masu zuwa. Watakila abinda isa kenan aka ce to wanda bai rijista ba, watakila abinda ake nufi kenan ya koma ko inda ya fito. Najeriya kasa guda ce ta kowa da kowa. To mun gode a Malam na Wando, bari mu je mu Gombe. Wake magana a Gombe, wake kan layi a Gombe. To da alamar layin malamin ya katse. To kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku game da fa'idar ziyarar da kungiyar miyatta Allah ke kaiwa jihohi daban-daban na Najeriya a kokarinta na ganin ta sasanta tsakanin Fulani makiyaya da manoma da sauran abokan zaman Fulanin, saboda a rinka samun kwanciyar hankali tsakanin. To bari mu je mu da Maturu, wake kan laya da Maturu.
Musu ne don Allah yana son Fulanin da su shirya su wani abubuwan da kamata a daidaita tsakanin Fulani da Yarbawa. Don an yana zama a cikin akwai Fulani da suka kai kan shekara da shekara 70 haka suke kiwa can wuraren Yarbawa.
To mun gode da ra'ayinka, ko da ike kamar dai layinka akwai matsala. To kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku game da ziyarar da kungiyar miyatta Allah ke kaiwa a jihohin Najeriya, saboda ta ga wake kan layi. To
jabo ne dangaren kace dangaskiya.
To muna sauraron ka.
Batun suna batun magana akan maganan ziyaran da shugabannin yake Allah wanda suke ziyartar mutanensu. Wannan ziyarar da suke yi na kasanta manoma da Fulani ɗin wannan daidai ne.
To ci gaba.
Yawa, saboda su kasan dai su gona a waje ɗaya yake, dabba kuma ita take zuwa ta je ta samu gona, ba gona ce take zuwa ta je ta
samu.
Saboda haka wannan kasantawa ɗin da za a yi ɗin kowa ya kiyaye haƙƙin ɗan uwansa ɗin, wannan daidai ne, ba abin ayaba.
To mun gode sosai da ra'ayinka, bari mu je mu Taraba. Wake kan layi a Taraba. To da alamar dai layukan yau da matsala. To akwai wani malami ne a Katsina. To mun gode, muna dai sauraron ku kamar yadda muka ce. To bari mu je Adamawa, wake kan layi a Adamawa.
Umar ne na Saminu daga Adamawa, daga Mabalwa Adamawa Najeriya.
Muna sauraron ka.
To ziyarar da suke kaiwa gaskiya matuƙa yana da kyau, kuma gaskiya al'ummar Fulani kuma su ji tsoron Allah maganar wannan farna. Gaskiya mun bai da dadi, amma wannan ziyarar tana da kyau sosai, tana da fa'ida sosai.
To akwai shawarar da zaka bayar baya ga ziyarar?
To ni shawarar da zan bayar, gaskiya su manya gaskiya su ja kunnen al'ummar Fulani sosai game da wannan bayan ziyarar da za su kai su sake tara al'ummar Fulani a bangare guda bayan sun koma su dan ba da shawarwari su dan ja kunne ma yana da kyau haka.
To mun gode da shawararka, bari mu je mu Jos. Wake kalla ya Jos?
Alhaji Garba Wales ne.
To Alhaji Garba muna jinka.
Gaskiya wannan abubuwa da shugabannin Fulani suka yi ya yi kyau. Muna so shugabannin Fulani nan samu su gangaro Jos don duk rigingimun da yake faruwa a arewacin Najeriya da kudancin Najeriya bai kai wanda yake faruwa yanzu a Jos ba. Ya kamata su taho su zauna da 'yan uwansu, su zauna da waɗanda suke tare da su, waɗanda shekaru da shekaru sun daɗe suna mu'amala tare, amma yanzu saboda son zuciya da wasu suka fako a ciki, da son ƙabilanci da wasu suka fako a ciki, sun kasa barin cikin garin Plateau a zauna lafiya. Ya kamata waɗannan shugabanni na Fulani su koka tashi daga ko'ina ma su zo, in aka samu zaman lafiya a Plateau ko daga ko'ina ma za a samu zaman lafiya.
To kamar yadda ka ji suna ziyartar jihohi ne, wataƙila nan gaba za su kai jihar Plateau ɗin su yi abin da kake buƙatar su yi ɗin. Mun gode sosai, bari mu je mu da Maturu. Wake kalla ya da Maturu?
Assalamu alaikum. Muna tare da Bubuwan Zam, chairman na kungiyar zaɓen kan karamar hukumar da Maturu.
To malamu ba.
Yawwa, ni gudunmawa da zan iya barwa ita ce ziyarar da Fulani suke kaiwa suke tun wannan din yana da kyau. Kuma yana da kyau tsakanin su da makiyaya su samu fahimta mai kyau yadda ya kamata.
To mun gode sosai da ra'ayinka ko kuma da shawarar da ka bayar da ma sauran malaman irin gudunmuwar da kowannen ku ya bayar. Mun gode sosai, sai Allah ya kai mu maudu'i na gaba. To yanzu kuma ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar FIFA ta fidda sunaye 'yan takarar shugabancinta a hukumance wanda za su yi takara a ranar 26 ga watan Fabrairun shekarar 2016. FIFA ta bayyana sunayen mutane bakwai ne a matsayin wanda za su gaji Sepp Blatter wanda ake bincikensa akan cin hanci da rashawa, bayan ta yi waje da wasu sunaye ciki har da wasu 'yan Najeriya kamar Segun Odunbi da kuma tsohon gwamnan jihar Abia Oji Ozokalu. Sepp Blatter shi ne jagoranci FIFA kimanin shekaru 17. Masu takaran kuwa sun haɗa ne da Prince Ali, Musa Bility, Jeron Chapin, Gianni Infantino, Michel Platini, Sheikh Salman da kuma Tekio Zexwell. A wata sabuwa kuma, Sepp Blatter ya ce tun kafin kada ƙuri'ar zaɓen Rasha a matsayin wacce za ta karɓi bakoncin gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 suka amince su ba ta dama. Sepp Blatter mai shekaru 79 ya faɗi hakan ne a wata kafar yaɗa labarai ta Rasha. Haka kuma ya ce irin wannan yarjejeniya suka cimma da aka baiwa Qatar bakoncin gasar cin kofin duniya ta shekarar 2022 an dakatar da Sepp Blatter da kuma Michel Platini daga shiga harkokin ƙwallon kafa har tsawon kwanaki 90. Sepp Blatter ya ce ya kamata ya yi ritaya daga shugabantar FIFA bayan da aka kammala gasar cin kofin duniya a Brazil, amma ya ci gaba da zama ne saboda tsoron hukumar ƙwallon kafa ta Turai ce za ta mamaye FIFA. A yau ne kungiyar ƙwallon kafa ta mata 'yan ƙasar shekaru 20 ta ƙasar Ethiopia za ta ɗauki bakoncin takwarata ta ƙasar Ghana a fafatawa ta uku da matan Afirka suke yi na neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya a birnin Addis Ababa. Kafin wannan wasa da kungiyar mata ta Ethiopia za su yi da Ghana, Ethiopia ta lallasa kungiyar Burkina Faso da ci 2-0, inda ta yi waje da Burkina Faso ɗin wurin neman gurbin shiga gasar cin kofin duniyar. Sai dai Ghana ita kaɗai ce ke tsakanin Ethiopia da shiga gasar cin kofin duniyar. Kwamitin Olympics na ƙasar Ghana ya zauna da shugaban Olympics na ƙasa akan dabaru da Ghana za ta yi na shiga gasar Olympics da za a yi a birnin Rio, wato Rio 2016. Ana sa ran kwamitin Olympics ɗin dai zai gabatar da kasafin kuɗi da ake buƙata ga hukumar matasa da wasanni.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A lokacin wani zaman sauraren shaida kwanakin baya a gaban Majalisar Dokokin Amurka, Jami'an ma'aikatar harkokin waje sun bayyana kokarin da Amurka ke yi tare da sauran kasashen duniya na ƙara matsin lamba akan kurita arewa a saboda yadda take keta haƙƙin bil'adama. Jami'an ma'aikatar sun yi misali da rahoton da hukumar bincike ta Majalisar Dinkin Duniya ta bayar a shekarar 2014 kan irin muguntar da ke faruwa a ƙasar. Wato kurita arewa tana ci gaba da zama mai mulkin kamakarya da ke hana al'ummar ta yancin bayyana ra'ayi ko addini ko taro cikin alumana ko cuɗanya ko kuma zirga-zirga a cikin ƙasar. ‘Yan kurita arewa kimanin 8,000 zuwa 10,000 ne suke zaune cikin mummunan hali a sansanonin gwale-gwale na fursunonin siyasa inda jami'an gwamnati ke keta musu haƙƙi ciki har da kisa ba tare da shari'a ba da bautarwa da gane azaba da ɗaura mutum hakanan siddan da fyaɗe da kuma tilasta zub da ciki. A bayan wannan rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya, Amurka ta yi aikin ƙara aman shaidar da waɗanda suka gudu da kurita arewa ke bayarwa a tarurrukan jama'a a faɗin duniya a zaman wata hanyar wayar da kai game da 'yan ƙasar da har yanzu suke ƙargame a gidajen kurkuku. A daidai wannan lokaci kuma, Amurka da ofishin babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya suna aikin tattarawa da zana bayanan matakan keta haƙƙin bil'adama da gwamnatin kurita arewa ke aikatawa tare da neman hukunta mutanen da ke cin zarafin al'umma. A wani matakin ƙara matsin lamba akan gwamnatin Koriya ta Arewa, Amurka ta goyi bayan ƙudurorin da babban zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya na hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar suke ɗauka a kowace shekara na yin Allah wadai da keta haƙƙin bil'adama a Koriya ta Arewa. Irin wannan suka da ke ƙaruwa akan keta haƙƙin bil'adama da gwamnatin Koriya ta Arewa ke yi yayi tasiri, in ji wakilin Amurka na musamman kan batutuwan haƙƙin bil'adama a Koriya ta Arewa, Robert King. A saboda ƙarin ƙasashe da suke yin turdake ta haƙƙin bil'adama a Koriya ta Arewa, yanzu ƙasashe ƙalilan ne kawai ke goyon bayanta. Waɗannan ƙasashe ƙalilan da ke goyon bayan Koriya ta Arewa suna daga cikin waɗanda suka fi take haƙƙin bil'adama a duniya. King ya ce, al'ummar Koriya ta Arewa sun cancanci sanin gaskiya. Wannan shi yasa Amurka take ci gaba da goyon bayan watsa labarai da bayanai game da sauran duniya ga al'ummar Koriya ta Arewa ta hanyar shirye-shirye daga muryar Amurka da Radio Free Asia. Tilas Koriya ta Arewa ta takalli mummunan keta haƙƙin bil'adama da take yi. Zaɓi dai a fili yake, zuba jari kan al'ummarta da mutunta haƙƙin bil'adama da kuma ƙwararren matakan kawar da nukiliya na iya kaiwa ga zaman lafiya da ƙaruwar arziki tare da ingantuwar dangantaka da Amurka. Idan ba ta ɗauki waɗannan matakan ba kuwa, babu abin da Koriya ta Arewa za ta iya fuskanta sai ƙara zama wasa ne ware a tsakanin ƙasashen duniya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amma a takaice.
Sojojin Najeriya sun ce sun samu kwato mutane 338 da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka riƙe. Wannan sanarwar da ta fito daga bakin mai magana da yawun rundunar sojan ƙasar Kanar Sani Usman, wanda ya furta haka jiya Talata, ya ce sun samu nasarar hakan ne ko a wani harin da suka kaiwa dajin Sambisa, inda 'yan ƙungiyar suka yi tunga a arewa maso gabashin Najeriya. Mahukuntan ƙasar Somalia sun ce ƙungiyar Al-Shabab ta samu damar riƙe wani jirgin saman ƙasar da ya faɗi yau a yammacin ƙasar. Majiyar ta shaidawa muryar Amurka cewa jirgin da ke ɗauke da mutane 9-11 ya faɗi ne kusa da inda 'yan ƙungiyar Al-Shabab ke da sansaninsu a ƙauyen Umar Dalire. Sai dai kawai yanzu ba wani labari game da mutanen da ke cikin jirgin da ma makomarsu. Shugaban ƙungiyar adawa na ƙasar Tanzania, Edward Lowassa, ya sa kafa ya tafi dalida sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka yi, yana cewa ba komai cikinsa sai maguɗi. Lowassa yana magana ne sa'in da yake wa taron manema labarai jawabi yau din nan a babban birnin kasar, wato Dar es Salaam.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ladin Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatarwa, da Julius Creation wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu Malam Mansur Zubair, dai ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC nake cewa sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.